kamar lokacin aka ga maka abu da baki in ba zuwa kai ka gani ba ba za ka iya yanke hukunci ba. To amma da muka zo sai muka fuskanci wasu abubuwa guda biyu, watakila ko uku. Abu na farko, akwai tare hanyar ruwa wanda yake 24 ga watan nan da ya wuce na June. Mun zo nan gidan Radio Freedom, mun yi hira, mun gaya musu hujjoji da yake kawo rusau. Dama kuma wancan hira da muka yi, mun yi magana ne akan rusau, wato ai gini ya rushe. Mun faɗi dalilai kala-kala, amma yanzu dai wannan dalili da muke faɗa shine na tare hanyar ruwa. Ko tare hanyar ruwa, ko tare hanyar mutane, ko ai ginin ba bisa ka'ida ba, ko wani ai gini akan wani, amma dai yanzu dai wannan shine na tare hanyar ruwa.
Wanda mataki za ku dauka?
Matakin da muke dauka, mun gaya mutane ba za mu yarda saboda rayuwar mutum ɗaya ba, rayuwar mutum goma ko ɗari ko dubu ta salwanta. Wannan abin in ya faru, dokar da muke dauka shine za mu zo mu bi wasu matakai na fitar da hanyar ruwa, ruwa ya wuce. Ba ma so mu ji wani ya ce bai barci ba, ko wani ya ce ginin sa ya zube. Bare ma labarin da nake ji ana har wani ya taɓa mutuwa saboda wannan blockage din. Blockage din da muka samu wato tare hanyar ruwa nan guda biyu ce. Akwai wannan gida ne da aka yi hanyar ruwa ce a gurin, sai aka rufe hanyar ruwan da aka je can ƙarshe, sai gaba ɗaya aka rufe ta, ruwan baya wucewa. Sannan kuma akwai aiki da ƴan tractor suka yi wanda suka yi flyover, kuma akwai inda suka toshe za mu musu magana su masu gyara. Wannan abin da ya kamu kenan, kuma in Allah ya yarda yau dinnan za mu fara aiki akan sa.